This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci al'ummar Indiana Gila River da ke Arizona domin isar da sakon ban haƙuri da aka dade ana jira shiga Amurkawa 'yan asalin yankin domin tsarin kwanan ɗalibai a makaranta da ya wahalar da iyalai, yare da kuma al'ada na dubban 'ya'yan Indiyawa na ɗaruruwan ƙarni. Shugaba Biden ya ce yana wannan magana ne bilhaki da gaskiya. Ya ce a wurin shi wannan abu ne mafi sarƙaƙiya da ya taɓa samun damar aiwatarwa a tsawon lokacin da yake a matsayin shugaban ƙasar Amurka. Ya zayyana yadda aka riƙa sace 'ya'yan asalin Amurkawan aka kai wurare da basu taba sani ba. Ya kara da cewa yara sun riƙa dawowa makaranta ba tare da sutura a jikinsu ba, da aski musu gashin kansu. Gashin da su a wurinsu abu ne keɓaɓɓe mai daraja. Da ma shafa sunayensu da aka sansa da shi, aka riƙa mai sunayen da wasu sunaye na Turanci. Ya ci gaba da bayyanawa cikin yanayi na damuwa yadda aka ci zarafinsu, aka riƙa tilasta su yin aikin ƙarfi da raba su da iyayensu na asali ba tare da yarda iyayen da suka haife su ba. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa aikin kwashe marasa lafiya daga yankin da yaƙi ya daidaita a Gaza na neman bushewa, lamarin da ke jefa rayuwar dubban mutane da ya haɗa da yara ƙanana cikin haɗari da cututtuka da ma jikkata da ba sa iya samun kulawar da suke buƙata. Mai magana da yawun asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, James Elder, ya shaidawa manema labarai a ranar Juma'a a Geneva cewa yaro ɗaya kacal ake iya fita da shi daga Gaza a duk rana zuwa asibiti, lamarin da idan ya ci gaba da irin wannan tafiyar hawainiya kenan za a shafe shekaru sama da bakwai kafin a kwashe yara 2,500 da ke buƙatar kulawar gaggawa. Ya ce sakamakon hakan yara na mutuwa a Gaza, ta yadda ikon Allah kaɗai yake kare rayuwar yaran da suka riƙa tsallake rijiya da baya a irin lugudan ba ma ba mai da alburu sai da ake yi ya riƙa kange su daga samun ficewa daga Gaza domin samun kulawar da suke buƙata cikin hanzari domin ceto rayuwarsu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta rawaito cewa marasa lafiya su 12,600 ke buƙatar a fita da su domin yi musu jinya, inda mutane 5,138 kacal aka iya fitarwa ya zuwa yanzu. Kusan rabi daga cikinsu na fama ne da cutar kansa, kashi 40 daga cikin 100 kuma na fama da raunuka da suka samu sakamakon yakin, da wasu su 200 da ke fama da cutar ƙoda. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce marasa lafiya su 231 ne aka samu fita da su tun ranar 7 ga watan Mayu. A jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana sa ran Rasha ta tura sojojin Koriya ta Arewa zuwa bakin daga a safiyar Lahadi. Cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na kafar sadarwar zamani ta X a hukumance, Zelensky ya ce hasashen ya dora shi ne bisa labarin sirri na soji da aka samu a jiya Juma'a daga kwamandan Dakarun Alexander Siransky. Zelensky ya kira yunkurin na Rasha da matsayin neman faɗaɗa yakin. Ya ƙara da cewa duniya na kallo ƙarara yadda Rasha ke gurin ci gaba da yakin da take yi, da yake kiran a samar da wani ƙarfafa martani daga shugabannin duniya. Zelensky ya ce bai kamata a kauda kai ga shiga sharaba shanu da Koriya ta Arewa ke shirin yi ba. Ya ce kamata ya yi a dumfarin Moscow da Pyongyang da gagarumin matsin lamba domin ganin sun yi biyayya ga ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a kuma kama su da alhakin zafafa yakin. Da yake mai da martani ga rahoton leƙen asirin na Ukraine da ya ce dakarun Koriya ta Arewa na yankin Kursk na Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce hurumin Rasha ne ta yi yadda ta so akan yadda za ta yi amfani da sojojin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da sanyin safiyar Asabar ɗin nan ne rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kaddama da hare-hare a kan Iran, a lokacin da Iran ɗin ta rawaito cewa an ji ƙarar ababen fashewa a babban birnin ƙasar Tehran da birnin Karaj da ke kusa. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani ta X cewa tana kai hare-hare na musamman akan wurare da ta kai ta na soji a Iran ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Mai yiwuwa ne nan ba da jimawa ba ƴan jam'iyyar hambararriyar Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina su fita kan titi domin nuna ƙin jini ga gwamnatin riƙon ƙwaryar Muhammad Yunus da ya taɓa samun kyautar nan mai daraja ta Nobel Peace Prize cewa jagoran jam'iyyar. Sakataren shirye-shirye na jam'iyyar Awami League Shafiul Alam Chanhori ya shaidawa muryar Amurka a ranar Juma'a cewa suna nan suna shirye-shiryen yin zanga-zanga da fara faɗi tashinsu na siyasa. Chanhori na ɗaya daga cikin gwamnatin shugabannin jam'iyyar Awami League wanda ya arce daga Bangladesh bayan da wani boran dandazon ɗalibai ya yi waje da mulkin Hasina a watan Agusta. Shugabar mace mai kamar maza na kan zagaye na hudu na shugabancin ƙasar ne a lokacin da ɗalibai suka wartake ta suka tilasta mata yin murabus a ranar 5 ga watan Agusta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
haka
ba mai yin hakan ba da kyauta ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kallon malam Margaret da fatan an wayi garin yau da kuma karshen makon nan lafiya
lafiya limi na sanyin na yau bazan baka labarin abin da ke faruwa a Amurka ba domin da suna nan da dama
yau
jamhuriyar ne da zamu
gaskiya saboda mu yi alhini ba
eh haka
gaskiya ne
eh muna mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ba ta wannan shiri na abar yahuci kade ba amma ta sashen Hausa baki daya domin wannan babban raki da aka yi a jamhuriyar Nijar ta
tsohon prime minister kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar jamhuriyar Nijar
wanda dai jigo a siyasar jamhuriyar Nijar
kwarai da gaske kwarai kuwa
shi marigayi Muhammadu yau ana maganar shi a matsayin marigayi
kwarai da gaske ya Allah ya sa ya rasu bayan gajeruwar jinya malama Grace
haka to Allah ya ji kansu da rahama Allah ya ba iyalin shi da jamhuriyar Nijar baki daya
to amin sun ma'ana kuma muna addu'a fafutukar da suka dauko kuce yana cikin yan gwagwarmaya sosai a jamhuriyar Nijar
haka
a siyasance da kuma demokradiyyance muna fatan wato ayyuka alkhairin da suka kudir aniyar kafawa Allah ya kawo mana su a kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkan kasashen mu na nahiyar Afrika
to amin sun ma'ana to na san yin na gurguje zamu faro da fata alheri
da auren raki ba kin san wato kullu ana ƙara kwanaki ana ƙara aure ana ƙara yawan al'umma
wannan abubuwa guda uku
kuma ana mutuwa haka suke eh kware da gaske
ana haka
to bari mu isar da wato sakon taya murna da kuma bangajiya ga wato iyalan Alhaji Tijjani Zangon Daura da Alhaji Ahmed Isa Sule akan daurin auren ƴaƴansu da aka yi a wato ranar Asabar ta 28 ga watan Satumba wanda ya gabata wato a cikin watan da ya gabata kenan tare da wato ƴaƴan nasu Ahmed Tijjani Zangon Daura da kuma Ruqayya Ahmed Isa da fatan Allah ya ba su zuriya dage ba ya kuma bada hakurin zama tare kuma ya bada albarkan aure haka kuma bari mu isar da sakon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi Ahmed Musa da kuma Yahaya Adamu bisa ga daurin auren ƴaƴansu Abdulsalam Ahmed Musa da aka fi sani ne ba da Bakauni da kuma Fatima Yahaya wanda shi kuma za a yi shi a yau Asabar din nan 26 ga watan Oktoba shekara ta 2024 a masallacin Juma'a na Pompomari House of Assembly Quarters da ke birnin Maiduguri a jihar Borno Nigeria za a yi shi ne da karfe 10 na safiyar yau kamar yadda muka ambata da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya bada zuriya dangi ba saliha kuma Allah ya kore shaitan a tsakanin su
amin kuma amin mutaka raba to ni ma barin mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Reverend Shehu Musa waɗanda aka ɗaura auren ƴaƴansu makon da ya gabata wato ranar 19 kenan ga wannan wata an yi auren ne a Ekwa Church ta ɗaya a Bauchi to auren ne an yi tsakanin God Yunana Shehu Musa da amarya shi Peace Iliya Aliyu Allah ya ba su zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba mutaka raba kamar mun yanda muka ce ko to a bangaren sada zumunci kuma na sanyin nan a gurguje bari mu tafi bangaren kauran na moda mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na moda sai kuma Khalifa Abubakar Atiku da Sadiya Badamasi sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Abdul Malik Saidu Mai Biredi TV sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Dr. Nafi'u mai maganin ido sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Usaini Dangote Karasuwa sai Malam Abu Kaura da Tijjani mai takalmi magizawa da Liman Sani Dingire mai walda kauran naboda da Dr. Abubakar Rabi'u Magami sai Malam Nura Bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta Namuda da Lawal Hambali dan Silba Sokoto da kuma Salisu wato da kuma Mahmud Salisu kauran Namuda da fatar an tashi lafiya
To amin summa amin malama Grace bari kuma mu isa jihar Yobe Najeriya domin isar da sakon gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe sai Alirab kana gashuwa da shugaba Laraba mai furafatiskun da shugaba wato da kuma shugaba Laraba Deba mai abinci fatiskun da shugaba Bula Kolo Kurumari da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa sai Alhaji Gambo ringin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Muktari Rima sarkin telolin sarkin fika fatiskun da Alhaji Yawo Abdulrazak Buniyadi da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Musuwa da Alhaji Kawuwa mai injin Jalingo da kuma shugaba Tanimu BBC mai hula Kuspa Zaria sai Nuhu Yakubu Danni Azare da kuma Muhammad mai friend Babu Gudu da Honorable Awal Madaki Dabar Makahu Azare sai Alhaji Dada sarkin Power a jihar Katagum da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tashar Azare da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Maccu direban keke Lagos sai Sanusi Madatai da Magaram da Isu Madatai da Magaram da Ilyasu Yakubu Digawa da kuma Yakubu mai aski Badaraka da fatan dukkan su za su ci gaba da sauraron mu kuma da fatan suna cin koshin lafiya. Malama Grace mun yi bako
shirin da kuma shirin bako shi
lalle yau muna
dauke bako shi kira bare huce
ga gaskiya masu sauraron mu muna dauke da tattaunawa ta musamman da wato ɗaya daga cikin manyan taurarin jarumai a masana'antar shirye fina-finan Hausa ta Kannywood a Nigeria wato ya ana magana Sadiq Sani Sadiq kenan yawa wakiliyar mu a Kanan Dabo Baraka Bashir ta tattauna mana da Sadiq Sani da Sadiq dangane da yadda tafiyar ta kasance a cikin wannan sana'a da kuma irin kalubale
da
suke fuskanta wato da kama daga sun ɗan wasa har zuwa ita kanta sana'ar to bari
assalamu alaikum sunana Sadiq Sani Sadiq ni an haife ni a garin Jos na girma a garin Jos na fara sana'ar film daga garin Jos daga nan na dawo Kano daga Kano na yi Kaduna Abuja ya kuma sake dawowa cikin birnin Kano na ci gaba da sana'ar fina-finai sanadin fara film ina zan iya cewa na fara film ne lokacin ina makaranta lokacin na kokarin yadda za a yi hada kwalin diploma do kafin nan tun muna yara tun muna primary a gidanmu ana kan zo a yi shooting film kuma akan yi irin rehearsals kafin a yi shooting tana tana su su malam waragis lokacin din waɗannan ɗan series nan da ake sakawa a NTA so tun daga nan muka so mu kallon yadda ake yi sannan bayan nan kuma lokacin ina a school ina kokarin hada kwalin diploma akwai aboki na wanda yake zuwa ya yayi shooting film a cikin makarantar so daga nan kuma dai na so mu saka interest daga nan na fara har zuwa yau kuma muna nan ana kan bugawa da mu to kalubalen shine kafin kafin su producers yadda cewa zan iya yi da su directors din kafin su yarda cewa zan iya yi so gaskiya dai an wahala an sha fama kafin amince a so sakani a film so amma kuma baya daga nan kuma dai gaskiya kalubalen ba wasu masu wahalan gaskiya bane kalubalen suna da sauki sannan nasarori kuma da aka samu gaskiya nasarorin suna da yawa babban nasarar da kullun nake alfahari da shi da harkar film shine a yau an waye gari na fi karfin abin da zan ci na fi karfin strength da zan saka a jikina na fi karfin inda zan kwanta na fi karfin motar da zan hau zan iya yi wa kaina abin da nake so har in yi ma wasu ma so gaskiya wannan nasarar ita ce babbar nasara da na samu a cikin sana'ar film
na muna ga ba za mu sallama
ba za mu sallama ba masu sauraron mu su bi mu bashi
sauran abin da ke gaba
insha Allah
to na san yin nan yau labarin da zan baka ko
malama gure
labari ne da ya faru a garin ku
to
na san yin wani bafin latani ne matar shi ba ta da lafiya sai kai ta asibiti
to
da ya kai ta asibiti ka san dai abin da zai kai bafin latani har ya kai asibiti har a kwantar
akwai matsala kwarai da gaske
to da aka kai ta asibiti sai aka kwantar da ita
to
shikenan yana nan yana jinya sai yamma ta yi a lokacin sallah magariba yayi ya tafi sallah to ya tafi sallah sai aka dauke wuta kafin ya dawo
kila
yana can kuma yana hira shi to da aka dauke wuta a asibitin sai aka bi likita ya bada sa ma'aikatan jinya su bi gado-gado suna ba kowa kendir
to
ko aka bashi kendir ko aka bashi kendir aka kukunna to shi babban latani da ya dawo ko kowanne gado ya ga kendir sai koma wurin likita ya ce a'a to ya gashi an ba kowa wuta amma
shi ba shi wuta ba
shi a wurin gadon matar shi din sai likita ya ce a'a ai an ba kowa ita ma an ba ta
to
sai ya shigo sai ya ce mata sai ce a'a to an ce an ba ku wuta ina ce wutar da aka baki sai ta ce ai ta ce mai gida rogon binni aidi ta ce rogon binni ta ce aidi da aka bayar na san ba za ka iya ci ba shi ne na cinye ni ba da kenda cinye ba daɗi gare ni ba ganga tauri roba
kai amma ni wannan an yi abin nan wato wannan ita ake kira ɗan dallon Ali Akurki kenan
na san ni ne ita da aka bada ta take rogo ne kuma ka san kendir yana da ɗan dare a ciki
ta take rogo da ɗan dare
sai na san ni ne da ga malama duk da da ga mana duk da ni da aka dinka su jaburki da yanzu a mata dai
Murtala Faruk sanyin
nan alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creations da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.